sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jahohiyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dolol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 5 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne 5 ga watan Oktoba shekarar 2019 ake bukukuwan ranar malamai ta duniya. Bayan nan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ƙi ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocin suka sha tura mata. Haka zalika masu binciken na Majalisar Wakilai sun tura umarnin neman takardun bayanai akan mataimakin shugaban Amurka Mike Pence game da abin da ya sani akan batun Ukraine. Sun ambaci rahotannin da ke cewa ta yiwu hadiman Pence ya ji tattaunawar da Trump ya yi a watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, abinda akan batun yanzu ake binciken yiwuwar tsige Trump din. A jiya Juma'a da safe, Trump ya bayyana cewa yana da dama bisa ga kundin tsarin mulkin Amurka ya yi yaƙi da rashawa. Kalamansa na baya-baya da ke bayyana dalilin da ya sa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a kan ta binciki abokin adawar siyasarsa. Babban wakilin Koriya ta Arewa a zaman shawarwarin da ake yi game da makaman nukiliyar Koriya ya ce an kammala tattaunawar da jami'an gwamnatin Amurka da na Koriya ta Arewa suka yi yau Asabar a Stockholm jim kaɗan bayan fara ta. Zaman shawarwarin bai cimma abinda muka sa rai ba, daga ƙarshe kawai aka tashi daga zaman, abinda Kim Jong-il ya faɗa kenan a wajen ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke Stockholm a ƙasar Sweden. Ganawar da jami'an kasashen biyu suka yi a yau Asabar ta ɗan lokaci ita ce zaman shawarwari a hukumance na farko tun lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka amince a watan Yuni su sake maido da tattaunawar bayan wadda ta taɓarɓare a watan Fabrairun da ya gabata a Vietnam. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Iraki sun ce an kashe mutum ɗaya a birnin Bagadaza a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa akan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau Asabar, ranar zanga-zanga ta farko tun bayan da aka ɗage dokar hana fita ta kwanaki biyu. Ranar Talata da ta gabata ne masu zanga-zangar suka fara hawa kan tituna suna nuna rashin jin daɗinsu akan batun rashin ayyuka a ƙasar da abubuwan more rayuwa da kuma cin hanci da rashawa a gwamnati. Zanga-zangar yau Asabar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da tsohon jagoran mayakan 'yan Shi'a Muqtada al-Sadr, wanda ke shugabancin ɓangaren 'yan adawa mafi girma a Majalisar Dokokin ƙasar, ya yi kira a kan shugaban ƙasar Iraki ya yi murabus, ya kuma ce ya kamata a yi zaɓe da wuri a ƙarƙashin sa idan wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya. Dakarun Iraki sun sha bude wuta akan masu zanga-zangar kuma jami'an kiwon lafiya da na tsaro sun ce an kashe akalla mutane 65 a cikin wannan makon. A wata sanarwa jiya Juma'a, hukumar bada agajin kasa da kasa ta Red Cross ta faɗi cewa mace-macen fararen hula da kuma mutanen da ke ƙara jakkata a zanga-zangar da ake yi a faɗin kasar abin damuwa ne da kuma yadda ake amfani da bindigogi don maido da doka da oda. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya na neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara da ake fama da ita a Sudan. Hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai idan an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwarta. Tun bayan da aka ayyana barkewar cutar ranar 8 ga watan Satumban da ya gabata a jihohin Blue Nile da Sanar, ma'aikatar lafiyar Sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 sun kamu da rashin lafiya, wasu su 8 kuma sun mutu. Hukumomin na Majalisar Dinkin Duniya sun kuma yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane fiye da 13,000 su kamu da cutar nan da watanni 6 masu zuwa idan har annobar ta bazu zuwa wasu jihohi 6 da ke tattare da haɗarin ɓullar cutar. Wani mai magana da yawun ofishin kula da harkokin bada taimakon jinƙai, James Liker, ya ce ana ci gaba da samun ambaliyar ruwa tun daga watan Yuli, abin da ke ƙara haɗarin bazuwar cutar tun da a ruwa ake ɗaukar cutar kwalara.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ake bukukuwan ranar malamai ta duniya a Nigeria, hukumar ilimi ta ƙasa ta baiwa malamai wa'adi har zuwa ranar ƙarshen watan Disamba wannan shekara da su tabbatar sun mallaki takardun shaidar ƙwarewa da kuma yin rajista don samun lasin daga cibiyar nazarin binciken aikin malanta na ƙasa. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Sai dai bincike na bayanin cewa akwai matsaloli masu yawa da suka janyo koma bayan ilimi musamman a arewacin Najeriya da suka hada hadda soke tsarin kwalejin horar da malamai da manhajar tsarin ilimi, rashin yanayi mai kyau don ba da ilimi da littafai da kuma na'ura mai kwakwalwa. Alhaji Hassanu Bala, tsohon shugaban kungiyar malamai ne a Najeriya, ya ce wa'adin da hukumar ilimi ta ƙasa ta ɗiba wa malamai kansu mallaki takardun shaidar ƙwarewa don aikin malanta mafi ƙaranci na NCE zuwa ranar 31 ga watan Disamba wannan shekara ya yi daidai. Sannan ya ci gaba da cewa
hukumar gudanar da aikin koyarwa ta Najeriya ta yi daidai, domin zan iya tunawa wannan abun an ƙirƙiro shi tsakanin 2003 zuwa 2004. An yi ta ba da dama wa malamai su yi rijista a teachers registration council. To ina ganin ko har zuwa yau muna cikin 2019, ai ina ganin ya cancanta a ce kowane malami in har yana da sha'awa tun ba ma tilasta shi ba ya je yi. An zoge makarantun horarwa ta malamai, wato teachers colleges. To tun daga lokacin muka samu ci baya ma'anan arewa sosai, an zamu ci baya kuma mu dinnan da muke kishin da muke zama domin mu an koyar da mu daga teachers college ne, mu professional teachers ne, an koyar da mu, mun rubuta, mun sha rubutawa muna ga gwamnatocin baya a san yadda za a yi teachers college su dawo don a samu ingantaccen koyarwa da ingantattun malamai masu kishin abu. Domin ina tabbatar muku cewa wallahi in ba dawo da teachers college ba, dan dai ko mutum daga NCE ya zama malami wallahi dauka wuya ne.
Shi kuwa nasu jawabi dangane da zagayowar ranar malamai, Malam Sa'idu Dalhat ya taya malaman ne murnan wannan rana tare da kuma yin tambihi dangane da muhimmancin malamai a duniya.
Da farko muna murnan kewayowar wannan rana mai albarka, ranar 5 ga watan 10 ranar malamai ta duniya. Kuma zan yi matashiya akan malamai magada annabawa ne, don annabawa abinda suka zo wa al'umma da shi shine ilimi. So duk al'umman da ba su da malamai sunan al'umman matacciya, don maluma zakankanin al'umma kaman fitila ne ga duhu, duk inda aka samu haske ana sa zamanin za a gane hanyar da za a dauro akai ko kuma za a bi. Babban abun bakin ciki shine laifuffukan kowa yana da irin nashi a hukumance, a bangaren malamai, a bangaren iyaye, da yake laifin ba na mutum ɗaya bane. Mafiya yawancin malaman nan alfarma ne ya kai su ga aikin karantarwa da rashin aiki. To kaga wannan duk yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo taɓarɓarewar ilimi, wanda kuma kullum sai dai a yi ta celebration na ranar malamai na duniya, amma kuma ba a celebrating menene malaman suka haifar na ci gaba, musamman mu a arewacin Najeriya. Halin da muka samu akan wa ciki halin bakin ciki ne, halin abin takeici, don kullum mu ne baya.
A daya gefen kuma kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilde ya yi bayani ne a hukumance
kan abin da ya shafi malamai. Na farko shine mu ba su haƙƙin suna girmamawa, saboda malami shike da tarin ilimin da ake son ya baiwa ɗalibai da kuma yara ƙanana. Haka babu abin da za ka baiwa malami kamar wannan girmamawa. Shi malami a duk inda yake girmamawa shine haƙƙinsa na farko. Ummul muallimi wa fihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. A tabbatar da cewa duk wani haƙƙi da yake da shi na shi ma an bashi shi. Idan ya kama a yaba masa, a yaba masa. Sannan idan ya kama a ladabtar da shi, a ladabtar da shi. Sannan su martaba kansu su yi aikin su, mu kuma insha Allah za mu yi namu.
Taken bikin ranar malamai na wannan shekarar shine matasan malamai sune madogara na aiki a gobe. Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe da Abdulwahab Muhammad. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa na wannan mako na zagayowar satin samun yancin kan Najeriya daga tura mulkin mallaka karo na 59. To kamar yadda aka saba, ga gugan naku Yalhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a makon na zagayowar satin samun yancin kan Najeriya.
A kai kaci shugaban Buhari ya saki cicikar gwamnatocin PDP da gadanar da tattalin arziki mai tangarda. Shugaban a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 59 da samun yanci ya nana ta muradin yaƙi da cin hanci da rashawa da faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga waje da fetur. Asusun Gates da Melinda ya taimaka wajen rage mutuwar mata da yara a lokacin haihuwa. Muhammad Kolo Bajuga, darakta ne a hukumar lafiya matakin farko a Gombe.
Gombe ta sauko daga 1,575 zuwa 800.
Majalisar Majami'u ta Duniya ta nuna damuwa ga ƙaruwar cin zarafin yara ta hanyar lalata.
Sexual abuse of children happens in every society, no matter what the economic status.
Wakiliyar Majalisar Katrina Tino a taro a Abuja ke cewa masu fasikancin ma yawanci na kusa da yaran ne waɗanda aka amince da su. Yayin da Sokoto PDP ta yi nasara a kotun zaɓe, a Kano kuma APC ce ta samu nasara. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, amma da yake har yanzu akwai ɗan ɓurƙushin murnar zagayowar ranar samun ƴancin kan Najeriya ɗin, yau shirin namu zai ta'allaka ne kan makomar Najeriya a siyasance, wanda hakan ke tasiri kan yanayin zaman lafiyar ƙasar. Don haka za mu sake gabatar muku da kashi na ɗaya na tattaunawar da Madina Dauda ta jagoranta, inda wasu mahankalta suka tattauna kan makomar siyasa da zamantakewar Najeriya. Madina Dauda, na fa baki wuri.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman. Najeriya ƙasa ce da ta samu ƴancin kai daga Turawan mulkin mallaka a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1960. Koda yake a wannan lokaci Najeriya ta fara mulkin farar hula ne da tsarin majalisa, wacce aka fi sani da parliamentary system a Turanci, amma yanzu demokradiyya ake yi, kuma an fara ne a 1979 a lokacin da aka zaɓi Alhaji Shehu Shagari. sai kuma 1999 da aka zabi Olusegun Obasanjo har zuwa Umaru Yar'Adua a shekara 2007 da Goodluck Jonathan a shekara 2011 sai kuma Muhammadu Buhari a shekara 2015 zuwa yau din nan. A wannan shiri na musamman da zamu kawo muku domin taya Najeriya murnar cika shekaru 59 da samun yancin kai, zamu tattauna da baki na mutum uku. Akwai Muhammad Wakili, dan siyasa ne shi, sai Shu'aibu Mungadi mai nazari tare da fashin baki a al'amuran yau da kullun, sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar, masanin kundin tsarin mulki kuma mai shari'a. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To zan fara da kai barista mai nasara Umar. Wai menene mulkin demokradiyya ne?
To demokradiyya dai idan muka dauki kundin tsarin mulkin kasa sashi na 14 sakin sashi na 1 yace shine tsari wanda yake na shugabancin jama'a, ta yanda yake mafi rinjayen jama'a sune waɗanda ke da shawara wa zai shugabance su. A takaice kenan. Annan akwai matakai daban-daban da tsarin mulki ya fito da shi. In aka dauki sashe na 3 na tsarin mulki ya fito da matakai wanda yake da karamar hukuma da jiha da kuma tarayya. In aka dauki sashe na 4 na 5 na 6 na tsarin mulki kuma sun yi bayanin bangarori guda uku, wato gore ne mai kwar uku. Akwai bangaren waɗanda suke suke shirya dokoki, shine sashe na 4 na tsarin mulki. Akwai bangaren kuma waɗanda in aka shirya dokokin nan alhakin su shine su aiwatar da waɗannan dokokin wajen shugabancin ƙasa, shine sashe na 5. Sannan akwai bangaren waɗanda in an samu laifi ko kurakurai sune masu ladabtarwa ko su yi gyara, sune basu bangaren shari'a, sune sashe na 6. To a duka wannan ciki a demokradiyya da ake yi shine shi talaka kamar yadda ne bayani ko kuma in ce mafi yawan rinjayen jama'a sashe na 14 sakin sashe na 1 sune waɗanda za su je su zabi duk wanda suke so, kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so. Koda kana akan kujeraka za su iya zuwa su ce za mu canza ka domin abinda muka aike ka ka wakilce mu ba shi kaje kana aiwatarwa ba. To karkashin nan kuma akwai ruwa mai girma wanda sai aka daura shugabanci, shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko. Wato sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya yace shi shugaban kasa wanda a turanci ake kira president shine aka dora mu alhaki ne ya zama madugu ne yanda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiyya din ba don komai ba, domin talaka ya dara ya san cewa shugabanci ne nashi, shine wanda yake mai yin zabe, shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera, shine wanda yake kuma da alhaki na nada waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya. To shine wanda ake a takaice abinda ake nufi da demokradiyya.
Mun gabi barin zo gare ka. Yanzu lokacin da Najeriya ta samu yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1960, yanayin mulki ya bambanta da wanda muke yi a yanzu. Shin Najeriya tana demokradiyya din yadda ya kamata ko ya kake kallanta?
To yadda shi lawyer wato barista ya faɗi yadda a manufar ko kuma ma'anar demokradiyya da kuma yadda tsarin ke tafiya. To za mu iya cewa tana demokradiyyar kamar yadda aka dora ta akanta. Ina ganin shi tsarin demokradiyya gaba daya ba wai tsari ne da ita Najeriya ta kikkiro ba ko ta samo ba, tsari ne wanda aka samo aka kikkiro aka dora mata. Saboda haka tafiyar demokradiyyar Najeriya yana yi ne daidai yadda waɗanda suka shirya wannan tsarin suke tafiyar da shi. Abinda dai muka sani shine saboda canjin zamani demokradiyyar kanta ita ma tana tafiya da zamani. Yadda ta faro a lokacin da aka samu yancin kai ba irin ta bace yanzu ake tafiya da ita. Mun san ta faro da shugaba wanda baya da cikakken iko, wanda ke da tsarin majalisu da kuma premier da kuma prime minister wanda
yake shugabantar
lokacin farar hula mulki na farko kenan, jamhuriya ta farko kenan. Daga baya a jamhuriya ta biyu aka zo aka sami shugaba mai cikakken iko, wato zamanin shugaban Shagari kenan. To daga wannan lokaci muka yi ta samun wato shiga irin ta sojoji na shigowa ciki ana juye-juyen mulki har aka zo a zamanin Obasanjo wanda shi ma yana kan tafarki na shugaba mai cikakken iko. To aka samu bayansa, aka samu Yar'Adua, aka samu Jonathan, aka samu shugaba Buhari, shi ma a tsarin nan dai na shugaba mecikakken iko wanda yake a halin yanzu mafi yawan kasashe nan na duniya masu demokradiya suna tafiya ne akan haka in ba ita Ingila da kanta ba Ingila da ta kikiro mana wannan kuma a gare ta muke koyon wannan tana tafiya ne da tsarin prime minister ba irin wannan tsari da mu muke tafiya akan sa
to amma me yasa aka ce demokradiya mulki ne na mutane domin mutane waɗanda mutane ke zabe da kansu
eto kamar yadda na faɗa
kamar yadda kace an dora mana ne an dora mana akai
wato yadda aka dora akai din canda da farko mutane ke zabe da kansu amma da zamani yazo aka ƙara wayewa sai ya zama su kansu waɗanda za a zaba a nan Najeriya da Afrika da yadda mu ce mafi yawan kasashen Afrika su suna tursasa mutane ne su zabe su yana da wahala yanzu a samu wanda zai takara siyasa ta matakin gwamnati ko shugaban kasa wanda zai tsaya mutane su zabe shi zabe na hakika sahihin zabe shi yasa mafi yawa ake karewa a kotuna domin jayayya ta cewa an yi zaben ba daidai ba
bari mu dawo ga dan siyasa Muhammad Wakili kaji abinda Mungadi ya faɗi yaya yake ne wajen fagen tsayawa takara a siyasar Najeriya
to a zamanin da ake siyasa irin na da mun waye gari mun ga cewa jama'a su suke zaben wakili ba wakili ne zai zabi kansa ba kuma mafi yawanci jama'an nan su ne za su nuna ka ba kai za ka nuna kanka ba an waye gari yanzu kamar raƙumi ne maimakon majayin raƙumi raƙumi ke jansa yawancin shugabanni yanzu nan ba zaben su ake ba saboda haka mafi yawanci ba sa ganin ainihin matsayin jama'a a matsayin su ne da shugabanci ba wai shi mai bauta ma shugabancin ba an waye gari cewa yanzu kudi shine jagoranci an waye gari cewa in ba ka zama dan ta'adda ba kai ba ainihin mai tafiya da jama'a bane shugabancin kuma sai ya koma ga hannun kananan mutane
su ne waɗanda suke tsayawa takaran kenan kuma waɗanda ake dorawa
wanda ake dorawa abinda ba washe ke nufi da kananan mutum a karamin mutum wanda bai san ainihin cigaban kasa ko kuma a'a bai san darajar jama'a ba shine abinda ke tafiya a yanzu
to warin kara maka tambaya dai kafin komo wajen barista yaya ake yi waɗannan mutane ke cin zaben inde haka ne
eh to an waye gari mafi yawanci ba san yancin kansu ba da sun san yancin su dama na hannun su sai suka dau damar suka mika ma ainihin masu shugabantar su
wato su masu zabe
san
yancin su
san yancin su
ba barista barin zo gare ka Muhammad ya ce masu yin zabe a Najeriya wato da ya kamata ya zama al'umma da su za su zabi waɗanda za su mulke su ba su san yadda za su gudanar da wannan abu ba saboda haka sai suka zama su ne ake ja kenan ko in dai bayanin ka yana to menene ne aka yi ba daidai ba da har ya sa mutane suke irin wannan dabi'u
to akwai abubuwa da dama wato idan muka dauki jamhuriya ta farko ko kuma kamar yanzu yanda muke bikin shekara 59 to cikin 59 din nan shekara 29 da wata uku shine akai demokradiya sannan shekara 28 da wata 9 mulkin soja to kusan kunnan doki ne a waɗannan shekarun yawan dadewar da aka yi mulkin soja da yawan dadewar da aka yi mulkin farar hula idan kika dauki na farar hula farko an yi shekara 6 soja suka zo suka watsar da demokradiya din da suka watsar da demokradiya din da aka zo zabe da aka dawo da demokradiya sai aka taho da wani sabon samfurin demokradiya
wanda ya bambanta da wanda ya zo sabon samfurin nan shi kuma iyaka duk lokacin da aka bashi kawai
shekara 4 ne da wata 3 sojoji suka kare kifar da wannan zango na biyu aka zo aka yi tuntsula gudi ana kawo tsare-tsare daban-daban aushen AFO a RTK a kato ba aka yi ta kawo tsare-tsare da sauransu daga ƙarshe aka zo a zango na uku kuma aka bullo da wani tsari na daban shine wanda har muke murna cewa an kai shekara 20 yanzu
anan za mu dasa aya a wannan shiri na musamman da muka kawo muku domin cika shekaru 59 da Najeriya ta yi wajen samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka mun fara wannan shiri da Muhammad Wakili wanda shi dan siyasa ne to wani dalili ya sa Muhammad Wakili ya dan fita daga zauren tare da Shu'aibu Mungadi mai fashin baki a al'amuran yau da kullum da kuma barista mai nasara Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulki kuma kwararre a fannin shari'a. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da sauraron muryar Amurka domin samun shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Mun gode kwarai da gaske.
To anan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a madadin Madina Dauda da kuma malaman da ta jagoranci tattaunawar su da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Sai Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla a gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Horar da yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger na dab da komawa harkar kwallon kafa bayan kwashe tsawon shekaru yana zaune a gida. Tuni da ake baza rahoton yiwuwar samun aiki a hukumar kwallon duniya wato FIFA ga Arsene Wenger mai shekaru 69 a duniya, duk da yake har kawo yanzu ba a bayyana takamaiman yanayin aikin ba. To sai dai tsohon kocin ya tabbatar wa gidan talabijin na wasanni na Bein Sports cewa ya yanke shawarar karbar aikin, inda yake fatan bada irin kwarewar da yake da ita. Haka kuma ya bayyana yanayin sabon aikin nasa da cewa zai kunshi mu'amala da masu horar da ƴan wasa da kuma ilmantar da su kansu ƴan wasa akan shiga sabuwar rayuwa bayan yin murabus daga kwallon kafa. Tsohon dan wasan kungiyar Chelsea Eden Hazard ya zura kwallo karon farko a sabuwar kungiyar Real Madrid ta kasar Spain a wasan gasar La Liga da Madrid din ta yi galabar Duke Granada da ci 4-2. Kwallon da Hazard ya zura ita ce ta biyu bayan da Karim Benzema ya jefa ta farko tun a minti na biyu da soma wasan. Luka Modric ne ya zura kwallo ta uku ga Real din kana James Rodriguez ya zura mata ta hudu. Sakamakon wasan ya baiwa kungiyar damar ci gaba da jagorantar teburin gasar ta La Liga tare da tazarar maki hudu tsakaninta da Granada da ke binta a teburin. Kungiyar Atletico Madrid da take ta uku a tebur za ta ziyarci Real Valladolid su fafata a gobe Lahadi, kafin ita kuma Barcelona da take ta hudu ta karbi bakuncin Sevilla. A kasar Ingila kuma kungiyar Tottenham ta ci gaba da fuskantar kalubale da koma baya bayan da yau Brighton ta doke ta da ci uku da nema a wasan da suka fafata na gasar Premier, wannan da ya biyo ne bayan ragarga da kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta yi mata sa'ad da ta doke ta da zunzurutun ci 7-2 a wasan gasar zakarun Turai a tsakiyar mako. Lamarin da kocin kungiyar Mauricio Pochettino ya ce yana fatan ganin sauyi daga ƴan wasan. A yanzu dai kungiyar ta Tottenham ta kasa yin nasara a wasanni 10 a jere na gasar Premier da ta buga a wajen gidanta tun daga ranar 20 ga watan Janairun da ta doke Fulham da ci 2-1. Haka kuma wannan ya bada adadin wasanni 17 da ta sha kashi a dukkanin gasanni a cikin wannan shekara ta 2019, adadin da ya zarta na duk wata kungiya ta sama-sama a duniya. Murtala Faruk Sanyanna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyanna, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice, ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Donald Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a majalisar wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ki ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocin suka sha tura mata. Babban wakilin Koriya ta Arewa a zaman shawarwarin da ake yi game da makaman nukiliyar Koriya ya ce an kammala tattaunawar da jami'an gwamnatin Amurka da na Koriya ta Arewa suka yi a Sabar a Stockholm jim kadan bayan fara ta. Zaman shawarwarin bai cimma abinda muka sa rai ba, abinda Kim Jong-il ya faɗa kenan. To masu sauraro baki dai abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe insha Allah za ku sake ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take yana gabatar da shirin. Sai Haidu Haidu da ya hada shirin da kuma injiniyan namu na yau Keith Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.